sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio Freedom Maryar Jama'a ke gabatar da inda ranka. Wani mahaukacin kare da ya addabi mutanen garin Fanshekara ya ciji mutum shida, sai dai wani almajiri da ya zamanto na bakwai shi ne abin ya zo masa da kaddara. Domin kuwa yanzu haka idan sawunsa ya fara zubar da wata mugunya inda karen ya cije shi. Al'ummar jihar Kano sun yi kiɗa ga gwamnatin Kano da Tekoyi da gwamnatin jihar Legas wajen killace dukkanin fasinja ko ɗan asalin jiha wanda ya dawo daga ƙasar China. Inda aka ce kar a bar shi ya shiga cikin jama'a kai ɗaya ko cikin iyalansa. Ita kuwa hukumar kula da gidajen yari ta gaggata wani bincike da ya nuna cewar kaso 70 cikin 100 na matan da ke tsare a waɗannan gidaje na gyaran hali suna tsare ne sakamakon samun su da cin zarafin mazajensu, ko dai ta hanyar yanka da wuƙa ko ta hanyar kisa ko kashe kishiya ko ɗan kishiya. Shin kuwa wani mai unguwa a nan Kano ya ce ya zama wajibi ya ƙaƙaba wa mutanensa wata doka na cewar duk saurayi ko budurwa da suka tashi yin aure sai sun garzaya asibitin dawanau an gwada kwakwalwarsu don gudun ɗaukar wuƙa a yaki annati da ita. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullah ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda masu salon magana kan ce kaca kallo. Jikon shirin namu na wannan lokaci dai shi ne batun cutar nan ta coronavirus, wata ta addabi ƙasashen duniya musamman ma ƙasar China. Yanzu haka dai wata ƙididdiga ta nuna cewar adadin mutanen da suka mutu a can ƙasar sun wato China suna ƙara ƙaruwa tun bayan ɓullar wannan cuta mai cike da ban mamaki. Yanzu haka dai ƙasashen duniya da dama na ci gaba da jigilar kwaso dukkanin 'yan ƙasarsu da suka je can ƙasar China, musamman ma domin yin kasuwanci ko karatu ko kuma hurɗar jakadancin ƙasar zuwa ƙasashensu don gudun kamuwa da wannan cuta wacce a yanzu ta zame wa ƙasar China alaƙaƙai. Ko da yake dai 'yan Najeriya da ke zaune a wannan ƙasa sun bayyana cewar su fa ko sannu ba wanda ya aiko musu domin dai tunawa da su ko kuma kulawa da lafiyarsu. Wakilinmu Adam Suleiman ya zanta da wani matashin ɗalibi da ke karatu a garin da wannan cuta ta ɓalle ta coronavirus, wato Abubakar Ashir Adamu Gwammaja, wanda yake wata jami'a a can garin, inda ya ce ka yi zuwa yanzu ba ma a ta 'yan Najeriya, ƙasashen da suka ci gaba ne suke ta aikowa ake ta kwashe ɗalibansu ana dawa da su gida don gudun kamuwa da wannan cuta. Ga dai Abubakar Gwammaja.
Ya ce gwamnatin ta ɗauki nauyinmu, duk wanda zai shigo ɓangarenmu ta sa mu a wani waje, duk wanda zai shigo ɓangarenmu sai an gwada shi.
Kamar ku yanzu da duk yawanci guraren nan a rufe, yanzu wacce irin rayuwa kuke kenan, ya kuke cin abinci, ya kuma kuke gudanar da harkokinku?
Ba zai yi ka siya abinci ko a restaurant ba, yadda na faɗa ko ina a rufe, dole sai dai ku je waje babban supermarket ku je ku siyo abinci ku dawo ku dafa a gida. A yau dai yadda na duba mutum 426 sun mutu, wanda kuma aka kamfani mutum 6000 ne da ɗan kai, ba wanda ya tuntuɓe mu ya muke ciki ya muna lafiya ko ba dai wanda da ya tuntuɓe mu akan ciwon za a kwaso mu a dawo da mu gida kamar yadda abokanan ƙasashen suke musa haka.
Ɗalibi Abubakar Ashir Adam Gwammaja kenan, ɗalibin da ke karatu a jami'ar Jinjin da ke can ƙasar China. Jihar Legas zai ta sanar da wata doka cewar duk mutumin da ya dawo daga ƙasar China ko ɗan ƙasar China wanda ya je ya zauna ko ya yi kasuwanci ko ya karatu, to babu shakka yana zuwa tun daga airport za a zarce da shi can cibiyar quarantine. To amma dai wani abin ban mamaki shi ne yadda muka zanta da wani matashi ta wayar tarho wanda kwanaki uku kacal ya yi da dawa daga can ƙasar China zuwa nan Kano, yake kuma ci gaba da sabgoginsa. Inda wannan matashi ya ce tun lokacin da ya sauka a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano ya dai ce abin da ya ga an masa shi ne gwajin yanayi.
Akwai 'yan portal wanda ake zine suna da kayan aikin, suna da kyamara, za ka tsaya sai duba temperature ka ta ina za a gane mutum yana da ta, dole sai an yi gwada temperature ka daga temperature ba.
To abin da ya dubawa a nan shi ne ya kamata a ɗauki kyakkyawan mataki don gudun kaucewa shigowa da wannan cuta. Farila yau wani bawan Allah shi ma ya shigo, inda ya bayyana cewar kamata ya gwamnatin Kano ta yi koyi da Legas don gudun kamuwa da wannan cuta.
Kabir Muhammad a yadda nake gani ya dace gwamnatin jihar Kano ta dau matakin da irin gwamnatin jihar Lagos ta dauka take cewa duk wanda izo ya sauka a Murtala Muhammad International Airport to sun ga masa kada ya shigo cikin gari
to da fatan za a yi hatara wajen yakar wannan cuta to daga batun wannan cuta mai cike da sarkakiya da tashin hankali ta coronavirus kuma sai an gwaifar shekara inda can ma sai gamu da wani mahaukacin kare da shi ma idan ba a yi wasa ba wannan cuta ta take tattare da shi domin ko wannan kare ya zame wa al'umar wannan gari ta ban shekara annoba izuwa yanzu dai wannan kare ya ciji mutane guda 6 amma na bakon shi ya fi shiga cikin halin ni yasu da damuwa domin kuwa na bakon wani almajiri ne mai suna Mudan da wannan kare ya cije shi yau kusan makonni uku kenan wakiliyar mu Nusaiba Umar Majaki dauke da cigaban labarin wannan kare da ya adaba al'umar mutanen wannan yanki
mai karen yaki ya dauki mataki a kansa har ta kai aka wayi gari ya ciji wani almajiri a idan sawu filin inda ranka ya zanta da wannan yaro
wallahi ciwo na karkare ci zan zuna mun shi ne
idi mai rake shine uban gidan mu Dasir wato almajirin da karen ne ya ciza ya ce an samu turka-turka tsakanin Lami mahaifiyar Abba mai kare akan biyan kudin maganin mu Dasir inda daga bisani idi mai rake ya ce zai kashe wannan kare saboda haushin kin kulawa da lafiyar yaron sa ga masu karan
kayan direshin ya kare magani ya kare shiru-shiru kafa kullun gaba take yi kuma mata ta zaya hannunta to ine ce ta wuri rage gani a kashe karan kawai
ko da yake wakiliyar mu ta so jin ta bakin Lami mahaifiyar Abba mai kare amma ta ki cewa komai sai dai jama'ar unguwa sun bayyana ra'ayoyin su kan wannan kare da ya zama musu kamar annoba
dan ko yaron ka ne indai magariba tai ko da safi ba damar da zaka aiki yaro kuma yaya daidai nake ga yaya shi da ya ce za to so nawa akai magana sai ta ce duk wanda ya ce za a ce banza
yanzu haka dai yan sanda sun kama matashin na Abba mai kare saboda fada da suka yi da idi mai rake
to ga da Nusaiba amma dai wani likita a nan Kano da ke aiki a asibitin dabbobi na veterinaria ya bayyana cewar ya zama wajibi a kawo lasisin wannan kare tare da wanda ya ciza domin ta yin haka ne kadai za a tabbatar da lafiyar karen da kuma lafiyar wanda ya ciza kuma da fatan al'umma za su tashi haƙan wajen yakar karnuka waɗanda ba su da lasisi da kuma mahaukata musamman irin wannan kare an gata na fan shekara da uwar gijiyarsa take yin kokarin rufa-rufa ko da kire wannan magana fa tana gaban yan sanda don haka za mu tara a gobe dan jin ta bakin kakakin rundunar yan sandan Kano Abdul Haruna Kiyawa to wannan kenan masu sauraro shin inda ranka ba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a to madalla a yau ne kotun majistri mai lamba 72 karkashin jagorancin mai shari'a Aminu Gabari ta ci gaba da sauraron karar nan da hukumar tsaro ta farin kaya ta shigar gabanta tana karar matashin nan wato Inusa Dallami Ado da ake zargi ya tattare tarin kudade na matasa maza da mata da zumar zai ba su aiki mai gwabi-gwabi ko da yake dai tun lokacin da aka fara wannan shari'a shi Inusa Dallami Ado ya musanta dukkanin zarge-zargen da ake masa a gaban wannan kotu mai lamba 72 ta majistri karkashin mai shari'a Aminu Gabari sannan kuma kotun tun a wancan zama ta sanya yau a matsayin ranar da za a ci gaba da sauraron wannan shari'a sai dai a zaman kotun na yau ita hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta yankan hanzari na cewar a ƙara bata lokaci domin dai gabatar da shaidu dan haka aka sanya ranar 20 ga wannan wata domin dai ci gaba da sauraron wannan ƙara jim kaɗan bayan fitowa daga wannan kotu filin inda ranka ya zanta da agent wato waɗanda suka karɓi kuɗaɗe a hannun mutane suka koma maka a kamfanin Khalifa D Ado da zummar za a samu wa mutane aiki inda suka ce sun gaji da yadda mutane suke kai su ƙara wajen yan sanda har wasu su ma ana kai su kotu inda suke kira ga al'umma da su duba halin da suke ciki inda hali su dinka halitta zaman kotu domin jin wainar da ake toyawa kamar yadda guda daga cikin agent din yau inda ranka karin haske
muna ta jin ana kakkai mutanen wasu daga cikin wajen yan sanda da kotuna mutane ku yi hakuri wannan case din yana kotu number 72 Noman Saran kuma in Allah da cikin ikon Allah za a karbi haƙin kowa a dawo masa da shi
Allah ubangiji ya sanya mu da shi ita kuwa hukumar kula da gidajen yari ta kasar reshen jihar Kano ta ce tabbas bikitan da aka gabatar aka kuma gano cewar kaso 70 cikin 100 na matan da ke gargamar a gidajen gidan yari wato dai gidajen gyaran hali an kulle su ne bisa samun su da laifuffuka na cin zarafin mazaje musamman irin su caka wuka ga mazajen su ko kisan kishiya ko kuma kisan dan kishiya wato dai manya-manyan laifuka waɗanda suke buƙatar hukunci mai tsauri kamar yadda kakakin hukumar kula da gidan yari na nan Kano musbahu kofar nasarawa yi wakilin Amin Abdu Bakano makara da ciki
laifin da suka aikata yanzu sai ga maza ma ba su aikata shi wannan abin tashin hankali ne to laifi ne na kisa wani lokacin laifi ne tsakanin mace da kishiyarta wani zaka ga laifi ne tsakanin dan miji da mata akwai wanda suka shekara kusan 19 suna nan mace ce akan dan kishiya ta same shi ta bashi guba ya ce mutu wanda an mata hukunci ne na za a kashe ta ta bangaren yi mata allura wanda kaga shi wannan hukuncin ba ma yin sa ma yanzu akwai wacce kuma kana ganin su zaka ga cewar hawkata a ciki akwai wacce ta samu danta na cikinta ne tana dora masa talla yana zuwa talla saboda babu hankali lokacin da haukan ya motso mata ta sa wuka ta yanka shi ta yanke kansa wanda ita kanta yanzu muna tare da ita a duk lokacin da hankali ya dawo mata za ka ga tana kuka tana cewa wayyo Allah me yasa ta aikata wannan akwai wacce kuma muna da su anan yawancin su za ka ga wasu kishi ne tsakanin miji wata kuma auren dole ce saboda wannan rashin san sa da ba ta yi wanda har karshe ta samu ta halakar da shi
to ba nan kadai wannan al'amari zai tsaya ba za mu ci gaba da bibiya inda Halima a ba mu dama mu dan zanta da waɗannan mata dan jin ta bakin nasu Allah ubangiji ya sanya mu dace shi kuwa mai unguwar dan baradan Kano ya ce ba za su sanya ido a ci gaba da cin zarafin mazaje a fadin jihar Kano ba musamman ga matan aure dake daukar ruka suna ta kai mazajen su suka yi maza suka sanya wata doka wata za ta tilasta gwajin kwakwalwa da ma sauran gwaje-gwaje kafin yin aure inda ce duk saurayi ko budurwa da za ta yi aure a wannan unguwa sai sun je da wannan angon kwakwalan su kafin dai ta kai daura musu aure ga dai mai unguwa
sunana Saifullahi Abbalabaran mai unguwar dan Baradi Kumbotsa local gamba nan abu da ya jawo hankalin mu yawan kashe-kashe da ake samu na masu aure kaji miji ya kashe matar shi ko mata ta kashe mijinta wannan shi ya jawo hankalin mu ya ga ya kamata mu shigo da wani tsari wanda idan za a yi aure bayan an je an yi gwaji na lafiya to za a je a yi gwajin kwakwalwa a tabbatar da cewa kwakwalwar miji da matar duka babu matsala lafiya lau suke
to Allah ubangiji ya sanya mu dace da ko fatan sauran masu unguwanni za a shigo domin dai a fitar da a'i daga rogo kafin mu gargare filin inda ranka ya karba takardar wani bawon Allah mai lallura mai suna Abubakar Aliyu wanda ya gaba da lallura kugu hatta kai wannan bawon Allah yana zaune a gida baya iya zuwa ko ina mahukunta kuma asibitin Sasunusi suka rubuto masa tsabar kudi har naira 100,000 a matsayin kudin da za a yi masa aiki a kugun sa da fatan al'umma za a taimaka wannan mutum mai suna Abubakar Aliyu da yake can kwance a gida baya iya zuwa ko ina shi ma dai wani dalibi mai suna Umar Bala Murtala da ya samu gurbin karatu a kwalejin legal da ke nan Kano yake neman tsabar kudi har naira 16,000 a matsayin kudin da zai registration sai kuma takardar wani dalibi mai suna Aminu Muhammad dan asalin karamar hukumar Tarauni yazo da takardar sa ta neman kudin registration a jami'ar Yusuf Mai Tamasile da ke nan Kano inda yake neman naira 35,000 yake kuma neman dan majalisar su na Tarauni wato Hafiza Kawu kan ya taimaka masa ya biya masa wannan kudi saboda iyayensa ba su da karfi da fatan Hafiza Kawu zai taimaka ya biya maka wannan kudi
dukkanin sun ce ba su da shi da fatan za a tara agaza waɗannan bayin Allah gabaki daya
Dika-dika kuma a nan shirin inda ranka zai diga aya a madadin madugun shiri na sanda Salisu Zango Amin Abdu Bakano ma sai ni sai Umar Madaki Abraham Hamis na Madina dai shine ya sarrafa na'ura dan sada ne da ku ni kuma Yusuf Al Abdullahi nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh